Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa da akan mita 102.5. Sai kuma radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Ibrahim a ba mu kanun labarai
to hare-haren bom da aka kai a wurare daban-daban a Afghanistan da safiyar jiya Litini sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 24. Dan bindigar nan da ya kai hari a Orlando mai suna Umar Martin da farko ya bayyana kansa a matsayin mujahidi a wata wayar da yayi a yayin da yake kan karkashe mutane 49. Sannan wasu ƴan sandan Kenya biyar sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton ƴan bindigar Al-Shabab ne masu tsaron ra'ayi suka kai.
To madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa iyayen yara sun yi zanga-zanga a Sokoto birnin Shehu ko akan wani dalili?
Shiga makarantar mata an zo Allah ka shaguka gare ta domin samu wata mahaukan ai wani abu wanda ba daidai ba.
To madalla Abuja kuma an yi taron wayar da kan mata. Ko akan menene?
Wato abinda ake yi din kuma ana iya kuma gwada musu abubuwa irin na kaita iyali ta san haihuwa.
Sa'ilina Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya. Kana akwai mu da karatu da Qur'ani mai tsarki. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran. Hare-haren bom da aka kai a wurare daban-daban a Afghanistan da safiyar jiya Litini. Sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 24 suka kuma raunata wasu 40. Mafi munin cikinsu ya auku ne a birnin Kabul, inda wani ɗan ƙunar baƙin wake ya dumfari wata ƙaramar motar bus da ƙafa, sannan ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan ta ce wannan harin ya halaka mutane 14 ya kuma raunata wasu 8. Nan da nan ƙungiyar Taliban ta ɗau alhakin kai harin. Waɗanda aka kashe wasu ƴan ƙasar Nepal ne da ke aikin gadi a ofishin jakadancin ƙasar Canada a birnin Kabul. Wasu ƴan ƙasar ta Nepal su biyar da ke cikin bus ɗin sun samu raunuka tare da wasu ƴan Afghanistan 4. ƴan sa'o'i daga baya, wani bom ɗin da Taliban ɗin ta ɗana a gefen hanyar wani sashen birnin ya tashi har wani babban jami'in lardin ya samu raunuka tare da masu gadinsa biyu. Mutum na biyu a shugabancin Afghanistan Abdullah Abdullah ya yi tar da tashin hankalin wanda ya bayyana da cewa ta'addanci ne da neman tsoratarwa. Can kuma a lardin Balakshan da ke arewa maso gabashin ƙasar jami'ai sun ce mutane aƙalla 10 sun mutu. Sannan wasu fiye da 30 sun samu raunuka bayan da wani bom ɗin ma da ake hada a gida da aka dana a wata kasuwa mai cike da hada-hada ya tarwatse.
Dan bindiga nan da ya kai hari a Orlando mai suna Umar Martin da farko ya yi magana ne da Larabci ya bayyana kansa da mujahidi a wata wayar gaggawa da ya kira yayin da yake karkashe mutane 49 a wannan harin. Wanda shi ne mafi muni da aka taɓa yi da bindiga a tarihin Amurka a cewar hukumar bincike ta FBI. Ina Orlando kuma ni ne harbi-harben abinda maharbin ya gaya wa mai ɗaukar wayar gaggawa ta 9/11 kenan a karon farko da ya buga waya da club ɗin da dare mai suna The Pulse da safiyar ranar 12 ga watan Yuni bisa ga bayanan da aka fitar jiya Litini. Kafin a fitar da bayanan sai da aka ciccire wasu kalamai ciki na abinda hukumomi suka ce. Bayyana mabuyar da Martin yayi ne ga shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi, hukumomin kuma sun ƙi su fitar da muryoyin maganganun.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To Wato wasu 'yan sandan Kenya biyar sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton 'yan bindigar Al-Shabaab ne masu tsauran ra'ayi suka kai kan wata tawagar motocin 'yan sanda da ke tafiya a arewa maso gabashin ƙasar a cewar wani jami'in yankin. 'Yan sandan na aikin bayar da kariya ne ga motar bus a garin Elwak daura da kan iyakar Somalia. Yayin da 'yan bindigar suka harbi motar su da abin da ake kyautata zaton gudneti ne da ake harbawa da ruka. Mu wato muna masu yin tir da harin da Al-Shabaab ta kai a Dimu da wannan safan inda jami'an 'yan sanda biyar suka mutu a cewar gwamnan karamar hukumar Madari a shafin sa na Twitter. Al-Shabaab wadda tamkar reshen al-Qaida ne a gabashin Afirka. Cibiyarta na Somalia ne amma takan kai hare-hare cikin Kenya. Kan iyakar Kenya da Somalia babu ingantaccen tsaro saboda nisarsa da kuma rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaron ƙasashen biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce yana shirin ganawa da ma'aikatan wannan ma'aikatar waɗanda suka miƙa wata buƙata ta neman Amurka ta ƙara ƙaimi a Syria, ko da yake ma'aikatar da harkokin waje bata ce Kerry ya amince da buƙatar tasu ba. Da 'yan jaridu suka tambaye shi jiya Litini ko ya karanta buƙatar ma'aikatan, Kerry ya ce ya karanta, sannan ya ƙara da cewa al'amari ne mai kyau. Ya ce zai gana da aƙalla wasu daga cikin manyan jami'an diplomasiya 51 ɗin waɗanda suka yi kiran da a ƙara wato a riƙa auna muradun gwamnatin Siriya sosai a hare-haren jiragen sama. Buƙatar jami'ar diplomasiya wanda aka miƙa ta wata kafa ta ma'aikatar ta fito fili ne a makon jiya bayan da aka kwarmatawa ma kafafen yaɗa labarai da dama. Wani mai magana da yawan ma'aikatar John Kirby ya ce Kerry ya yi imanin cewa jami'an diplomasiyar sun gabatar da buƙata mai ma'ana, sai dai bai ce Kerry na goyon bayan su ba ko kuma a'a.
Kotun ƙolin Amurka ta ƙyale dokoki biyu na haramta wasu nau'ukan muggan bindigogi shigen na yaƙi da kuma bindigogi masu sarrafa kansu kamar yadda wasu jihohi biyu suka buƙata. Masu son abar ƴancin mallakar bindiga sun ƙalubalanci dokar haramta bindigogi shigen na yaƙi a Connecticut da New York, to amma jiya Litini kotun ta ƙi sauraron ƙarar. An kafa dokokin hana nau'ukan bindigogin ne bayan da wani ɗan bindiga saɓa da bindiga samfurin AR-15 ya kashe wasu yara 20 da malamai 6 a wata makaranta a Newtown, jihar Connecticut a shekara ta 2012. Jihohi 7 da birnin Washington DC sun kafa dokokin haramta bindigogi shigen na yaƙi. Tun dama dokar tarayya ta haramta mallakar bindigogi masu sarrafa kansu.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude taskalar rahotannin da batun zanga-zangan da wasu iyayen yara suka yi a Sokoto birnin Shehu akan gina shaguna a katangan 'yan makaranta. Suka ce hakan zai shafi tarbiyyar yaran. Ga Murtala Faruk san yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kasancewar an dade ana cece kuce akan lullube wasu makarantu kamar shahararriyar kwalejin nan ta nagarta mai daɗaɗɗen tarihi wacce a kowane bangare nata zagaye take da shaguna ya sa iyayen yara da jama'ar unguwar Runjin Sambo fitowa zanga-zangar lumana domin nuna rashin amincewarsu akan rarraba filin da ke jikin makarantar Jeka Kadawo ta 'yan mata da ke unguwar a 'yan kwanan nan inda tuni aka so mu giggina shaguna.
Sunana Shehu Garba. Abinda a korafinmu mu dai 'ya'yanmu mata nan suke karatu a wannan makaranta ta Muhammad Zako. Muna nan a kwana a Tashiko sai muka zo muka ga an aza gina wadda za ta yi kwabarin ɗin wannan makarantar. Mu kuma aibin da muke gani to idan an kai ginawan ga wurin fa 'yan matan na makaranta wata wadda ka lalaci za ta samu dama ta shigo cikin waɗannan shagukan daga sunan sayan wasu abu za a kulla wasu abu waɗanda za su haifar da wani abu wanda lokacin da abin ya hau gwamnati ko ta so ta to ta hana ba za ta iya hana ba. To shi abin da ya ci mana tuwa ƙwarya muka yunƙuro da mu da uwayen yare da sauran mutanen da har wanda abin bai shafa ba ya ji abin da ka faruwa rai ne ya ɓaci kuma ya ji ciwon shiga makarantar mata an zo allaka shaguka gare ta domin samu wata mahauka a yi wani abu wanda ba daidai ba. Ko da abin nan na gwamnati na to uwayen yare suna da damar da za su zo su yi magana
ga abin nan zai cutar da ƴaƴansu. Ita kuma gwamnati in dai mai adalci ta, to yana da kyau ta harare abin nan da uwan yara suka koke gare shi domin ta diba musu.
Dr. Muhammad Jabikil Gore shine kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Sokoto, yace ma'aikatar sa na sane da wannan matsalar.
Yanzu haka muna nan mun ba da umarni ga dukkan makarantun ne da kuma shugabannin LGEA cewa a tsaro mana dukkan makarantun ne da ake samun. Don haka ga muna tattara duk bayani na jiha gaba ɗaya wanda za mu yi amfani da shi mu ba gwamnati shawara yadda za a yi a ciyo kan wannan matsala.
Na tuntuɓi babban daraktan hukumar tsara birnin Sokoto da kewaye Sani Daudu Yabo, duk da yake ya ki amincewa ya ɗauki muryarsa, ya ce sun bayar da filayen ne bisa umarnin da suka samu daga ma'aikatarsu ta filaye da gidaje. To amma kuma da na ziyarci ma'aikatar ta filaye da gidaje, kwamishinan ma'aikatar Muhammadu Bello Gwewa ta bakin jami'in sa na watsa labarai ya ce ba zai yi magana da ni akan lamarin ba har sai ya ziyarci wajen domin ganewa idansa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To malala daga Sokoto sai Abuja, babban birnin tarayya inda aka yi taron wayarwa mata da kai akan muhimmancin shayar da nonon uwa da kuma muhimmancin zuwa awon ciki. Nasiru Adamu Elkaya, Jamuje.
Taro ne ma na makon mata masu jego da jarirai na tsakiyar shekara da hukumar lafiya matakin farko ta Abuja ta shirya. Abin da ya fi ɗaukar hankali a taron shine alƙalamin da aka bayyana na mata 576 da kan mutu cikin duk mata 10,000 da kan haihuwa a Najeriya. Hakanan mata kashi 17 cikin 100 ne kacal ke shayar da jarirai nonon uwa a Najeriya. Amma a can Ghana, alƙalamin sun nuna kashi 67 ne matan ke shayar da jarirai nonon uwa. Dr. Rukayya Wamako, babbar jami'a ce a hukumar lafiyar.
Idan mace tana zuwa awon ciki za a iya gano damuwanta, damuwan da ake iya tsarewa za a tsare ta a hana ta zuwa gaba daya. Wanda ba a iya tsarewa kuma akwai yadda ake yi kuma a tsaye da ita a hana ta zo da tsanani. Saboda a yi ƙoƙarin ganin cewa an kare mata suna mutuwa ko samun wata da kasa lokacin ɗaukan ciki da kuma zuwa lokacin haihuwa da kuma sati 6 bayan an haihu.
Babban sakataren hukumar Dr. Rilwanu Muhammad ya yi ƙarin bayanin taron musamman ma kan sinadarin da ke ƙara ƙarfin gani.
Vitamin A wanda ake bayarwa ma yara yana ba su ƙarfin garkuwar jiki, yana hana su gudawa, amai da gudawa, yana ba su ƙarfin fatan ido da kuma ƙarfin ido da kuma fatan jiki. To ana ba da wannan magani bayan wata 4-6 shine gwamnatin tarayya ta ware. Mun Najeriya ake yin wannan abun yanzu haka. Wato abin da ake yi din kuma ana iya kuma gwada musu abubuwa irin na kaita iyali ta zaran haihuwa. Ana yin kuma duba abubuwa irin na cutan kanjamau, a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi, ana aunawa. Cuta mai karya garkuwar jiki, a ga mutum na da shi ko baya da shi, a kuma yana da shi a tura shi wajen ba da magani. Wannan abin ana yin shi a boye ne, ba a so mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko wurare, ba ga koya mutane yanda suke muna da abin a ƙasa.
Wata budurwa ma da ta kammala karatu mai suna Blessing Zango ta halarci taron da nuna alamun kaunar kula da yara da nonon uwa.
Gaskiya in nayi aure zan ba su nonon da ya kamata sosai, domin wannan nono na wata 6 yana kawo da cuta a cikin yara sosai na wata 6 na. So gaskiya ni nayi aure zan ba mu yara na nonon nan na wata 6 sosai sosai.
Amma ke baki gudun kada hakan ya saki tsufa?
A'a, gaskiya hakin su ne, so dole a ba su.
Me ya kawo maza ne wajen taron? Ita ce tambayar da na yi shugaban kungiyar masu larurar shan inna na Najeriya, Ms. Bahu Lawan, da na ganshi a taron.
Na zo ne a matsayina na magidanci wanda yake da ƴaƴa, wanda mu kuma a matsayinmu na iyaye maza akwai buƙatar mu zo don mu koyi irin abubuwan da za a koyar domin mu ƙara wa iyalinmu ƙaimi wajen tabbatar da cewa ƴaƴanmu an musu allurori na rigakafi da ya kamata don ya amfanar da su da mu a matsayinmu na iyali.
Kungiyoyin lafiya masu samun tallafi daga ƙetare sun halarci taron, har ma da kafa wani tanti da aka riƙa auna lafiyar mutane kyauta don gano suna ɗauke da cutar sida ne ko ko a'a. Nasiru da mai hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogowa ce ƙarfe 1 na tsakar dare da minti 13. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Gaskiyar al'amari shi ne mutanen nan bayan haduwa an gama primary election, kowa ya kare hannun shi ne a gefe da tunanin cewa bari mu ga yadda za a yi a ci zaben. Allah Ubangiji ya taimake mu, al'ummar jihar Kaduna suka zo suka taimake mu su kai abin da suka yi ya dace muka ci zabe.
Mana yi wallahi tallahi da taka musu bakar yake yi. Ni Isa Ashiru ke tambaya na an ce akwai tsaro. Na kira shi sana ba shi da yake baba shi ba. Na kira doctor shi yake baba shi ba. Na kira Tom yake baba shi ba. Wannan nan da kake nuna jam'iyya a jihar Kaduna da cewa lar mutanen su suka tsinta, amma wai abin da muka sani shi ne da ke APC ba na wasu mutane bane na al'ummar jihar Kaduna ne, saboda da na wasu mutane da bu kawo halin da muke ciki a yau ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Za mu sake koma Kaduna a yau domin sabata zoman nan ta cikin gida a jam'iyyar APC da ta barke a tsakanin bangaren gwamnati Nasiru El-Rufai da yan aƙida group.
Sunana Muhammad Sani dan APC asaliya. Mu ba mu san wata aƙida ba. Yawwa, mu ba mu san wata jam'iyyar APC aƙida ba. Karshen ta NPDP ne wanda suka ga tafiya ba ta yi da su. Za su fake da guzuma su harbi karsana dan suna son su bata tafiyar Baba Buhari. Ko mun gano su. Su wannan ƴan cewa su ƴan aƙida ne.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Bello wanda aka yi sani da dan Bello. Wato ina son kullo kowa ya lura da aƙida da aƙida ta to da aqida ta tun daga sama har ƙasa duk wani dan aqida ne saboda haka aqida ita kawo Muhammadu Buhari ya kai ga yadda yake yanzu kuma kowa ya san aqida yake tahiya da ita saboda haka mu ƴan aqida ne ba wuro asaliya asaliya gurbatattu sun yawa cikin saboda suna so su gurbace al'amari su son kansu su gyara aljihunan saboda haka mu aqida ita ce ta mu saboda haka muna goyon bayan aqida ba wuro mu da asaliya asaliya ƙarya ce suke yi suna wuruwuru su kashe duke mutane
lokacin da mutane suka ga kwanakin baya gwamnatin jihar Kaduna Nasiru El-Rufai ya ji ya kai wa sanata Shehu Sani ta'ziyar so mahaifiyarsa da Allah ya warasu a wannan lokaci da yawa sun yi fata cewa Allah ya sa wannan wata dama ce aka samu ta sasantawa tsakanin waɗannan yan siyasa guda biyu da tun lokacin da aka gama zaɓen bara ba su shirya ba to yanzu abin ya yi munin da har yasa jam'iyyar tasu ta APC ta rabu gida biyu gwamnati Nasiru yana rike da gefe ɗaya na jam'iyyar yayin da wasu kusoshinta kuma suka koma can gefe ɗaya suka kafa abin da suke kira aqida to kome wannan aqida group din suke nema ne kuma me burin su yau muna tare da wani jigo na ita aqida din wato Ibrahim dan Inna wanda muka hada shi da kakakin jam'iyyar ta APC dake bangaren shi gwamnati El-Rufai wato Salisu Tanko Sono wani shi Salisu muka ce ya mana shimfiɗa na bayani yadda aka yi abubuwa suka bashi haka a APC ta Kaduna haka zo aka warwatse haka
a farko mu wurce wannan aidin a kan titi ne ba don komai ba saboda jam'iyyar APC kamar yadda muka sani a ƙasa guda ɗaya ne haka tace kuma a ko ina ba mu da wata jam'iyyar ta wuce APC da muka santa so Allah cikin hikimarsa da basira akwai mutanen da suka yi takara tun a farko jam'iyyar nan tana da shugabanci wanda yake annini takarar shugabancin nan ne da mutane wurin guda bakwai akwai Tonni Yashi akwai Umar Isa akwai Barnabas Balabantex akwai Honorable Suleiman Silva akwai Abdullahi Garba Abbas akwai Honorable Sadiq Muhammad Legas Abubakar Abdullahi kuma kowannen su ya tsaya takara a wannan karkashin irin jam'iyyar ta APC Allah cikin hikimarsa da buraya ya ba Honorable Ashe Barnabas Balabantex nasarar lashe wannan zaɓe da ƙuri'a 634 wanda yake duk a lokacin kowa ya yi na'am aka tafi da aƙida ɗaya an gama shugabanci kenan bayan an kafa wannan shugabancin na sani a matsayin mu na ESCO akwai lokacin da yake muka yi mitin na farko shi mai girma gwamna mai girma deputy gwamna na yanzu wanda yake shi ne chairman ɗinmu na wancan lokacin ya ce ya bibbi waɗansu wanda suka yi takara da shi domin sulhuntawa a ba juna haƙuri an yi wannan ya bi su ɗaya bayan ɗaya amma Allah da ikonsa gaskiya al'amari ba su yi turning out ba haka muka ci gaba da tafiya har aka zo maganan fidda ɗan takarar gwamna an yi takarar gwamna a jihar Kaduna da mutane sama da mutum ɗaya akwai Isa Ashiru akwai shi kanshi ne girma gwamna ma'ana su Ahmed El-Rufai wanda yake Allah ubangiji ya ba ma'ana su El-Rufai nasarar lashe wannan zaɓe cewa wannan abu an haifar da shi ne kawai bisa son zuciya da kuma wani irin ra'ayi nasu na daban amma mu a sanin mu APC guda ɗaya ne
to
a ƙarƙashin shugabancin Honorable Shu'aibu Idris
to madalla
a nan jihar Kaduna
to Alhaji Ibrahim ɗaya kai ne ma coordinator na campaign ɗin shi Isa Ashiru da ake magana yanzu ka ji abin da shi Alhaji Salisu yake faɗa kai a naka masaniya to ka ji abin da ya ce me ba daidai ba cikin abin da ya faɗa
kuma waɗansu maganganun da ya faɗa haka suke to amma maganganun da muke faɗa nan shi ne lokacin da aka yi zaɓe shi Barnaba Balabantex ya ci zaɓe kamar yadda ya faɗa shin ka tambaye sa ya bi mutanen nan da suke takara da su ya nemi su ba shi ruwan da bai bi su ba wanda bi haku na farko kenan har zuwa lokacin da aka yi zaɓe aka gama shugabannin jam'iyyar nan manyan jam'iyyar stakeholders na ihun a kira stakeholders meeting a kira stakeholders meeting sai an fi ba za su da bayan da shi ne tunan da yake yana magana ya manta ne shi kanshi gidan Isa Ashiru yake Isa Ashiru yayi har zuwa irin har
zuwa cin zaɓen malam nasu da rufa yana gidan tashi ne kai ina ne suke maganar cewa jam'iyyar EPC za ta zama jam'iyyar DC tun tashin farko kuke ma mutane liki da wani suna NPDP ne tun tashin farko har aka zo aka gama aka ci zaɓe aka faɗi zaɓe an faɗi zaɓen gwamnan yauwa shi gari kuka ce mutanen isa shi jama'a da sun muku antipati don girma Allah don sauran kinsa a ina ne aka yi antipati a zaɓen jinci a baya da mun san dalili da ma mun san cewa ba za ku mana adalci ba mun san cewa ba da gaske kuke ba wani abu na cikin zuciyarku sun taɓa kiran stakeholders meeting na waɗannan mutanen sun taɓa kiran ko Shehu Sani ko Right Honourable Isa Ashiru ko Dr. Hakim ko Kwamiti ta mai shi su kira su taron jam'iyya su ce ba za su zauna tattauna mai ke tsaron ka tambaye shi.
Ai yana jin ka Alhaji Ibrahim amma kafin in tambaye shi ina son tambaye ka yanzu wannan aqida da kuka kafa idan tambaye shi ina zuwa wannan aqida da kuka kafa yanzu me manufar ta ne me kuke so ku cimma wani buri kuke so ku cimma da wannan aqida da kuka kafa
jam'iyyar APC a jihar Kaduna ta kace ta koma Golden House jam'iyyar APC a jihar Kaduna ba ta shi ya sani domin shi kanshi da ke kakarin cewa shi ne sakataren labarin jam'iyyar a jihar Kaduna wallahi kuje rashin tafa cikin domin tsarin mulkin kasa ya kawo da kujerar sa tsarin jam'iyyar APC na gaskiya kawo da kujerar sa domin ya rike da makamai ku
to naji nake yi min magana yi min bayani game da manufar wannan aqida da aka koka fito da ita Alhaji Ibrahim
bari dire da wuce take wakiltan igari sannan shi ne board member ta biyar shi kadai a ina aka taba ka na goyi kakakin jam'iyya
to yi magana da ina son bashi Salisu dama ya mai da mutane kan abin da ka faɗa amma aqidan nan kun fito da ita ne domin me
don a dawo kan tsarin da ya kafa jam'iyyar APC iyali kuma muke da shugabannin jam'iyya na ƙasa san akwai matsala a jihar Kaduna shi maza shi ruwa su kai domin da zai yi harkan gwamnati daban harkan jam'iyya daban
to naji to ina zuwa Alhaji Ibrahim ina zuwa Alhaji Ibrahim jabulki kadan ina zuwa kadan mallam Salisu ka ji abubuwan da Ibrahim dan yake faɗa
na ji abin da yake faɗa kwarai kam
to mu je me zaka
na farko kamar da ya faɗa shi isa babu shakka kwarai ko na isa shi isa nake da sirrin ko kuma san abin da aka yi kwarai kam amma daga ranar da aka ce an mallam Nasir an ayyuka ya ci gaje daga kasuwar duniya mun bar wurin nan dukkan mu mun yi itifakin abu da ya zamu zo mu zo mu tafi mallam Nasir amma yar fighting shi ne da madan takarar gwamna haka nan shi kuma gwamnan nan ya bi dukkan wannan mutanen kamar yadda yake faɗan cewa ba bantir da bi da sauran wanda suka takara ba wannan ba gaskiya bane sai dai idan su da abin da mu faɗa mu faɗe shi cewa ranar gobe za mu tashi za kuma mu yi bayanin abin duk da muke bayanin nan ya wani na bayani kawai aka fara a bare na mutane ba kan su tambaye bantir ya ji ya je ya rufe mutane akan su zo a tafiyar nan ba su zo ba su kai folding amsansu bayan an gama shi kanshi mallam Nasir Ahmad Rufa'i bayan da an gama wannan structure din na gaya maka ya rushe content structure din shi aka kawo mutanen isa aka sa wanda yake a ciki yanzu akwai commissioner kudi wanda yake yayi tafiyan isa Ashu akwai wannan na mai
amma Salisu mallam Salisu shi mallam Ibrahim ya yi magana ya ce me yasa tunda akai wannan shigowar ba ku kira babban taron stakeholders ba wato su masu ruwa tsaki ko masu faɗa aji a cikin jam'iyyar me yasa ba kira wannan taron ba
wannan magana na shi disqualifying din ya bi ma san abin da yake tafiya a cikin APC ba in dai magana ne bai ma Allah zamu saboda mun gudanar da wannan taron a cikin watan 12 ba zan iya faɗin date din ba amma mun gudanar da wannan taron kuma taron nan mun gudanar da shi ne su kuka sunan ba wai da kawo
da wasu kuka kirawa da wasu taron
ya ce 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 ya
Majalisar
Salisu cikin wanda kuka aika kun aika su Tom Yashi da wasika su Hakim Baba Ahmed da sauransu da su Shehu Sani da sauransu duk kun aika musu. To gaishe ku malamai. To idan Allah ya kai mu shirin makon gobe za mu ji shin wasu waye kabal din nan da su ƴan aƙida group suke cewa sun zagaye gwamnati Nasiru sun yi babakin risana hana ruwa gudu a jam'iyyar. Za mu ji kuma abin da yasa sunayen mutane irin su Isa Ashiru da Hakim Baba Ahmed da shi Shehu Sani din suka fufuta a cikin wannan rikici. Muna da godiya ga su bakin namu Ibrahim Dayina da kuma shi Salisu Tanko Sono da kuma musamman wakilin mu a can Kaduna Nasiru na Birnin Yaro wato Nasiru Yakubu kenan da ya taimaka aka da shirin na madadin su duka. Ni ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington.
Na Sakwato da tawagarsa. Yanzu kuma ga karatun Qur'ani daga Qur'ani mai tsarki.
Sunana Adam Isaac daga makarantar Hasawudin Accra. Zan karanta Qur'ani mai girma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakallazi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
To madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
To a takeice har-haren bom da aka kai a wurare daban-daban a Afghanistan da safiyar jiya Litini sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 24. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sallami manajan kwamitin yakin neman zaben Sakori Lewandowski. Daga yanzu Lewandowski ba zai ƙara aiki a kwamitin yakin neman zaben ba, a cewar wata mai magana da yawun kwamitin neman wato yakin neman zaben Trump Hope Hicks jiya Litini. Hicks ta yaba ma Lewandowski saboda abin da ta kira aiki tukuru da sadaukar da kai. Lewandowski wanda ya kasance a kwamitin yakin neman zaben Trump tun daga watan Yunin bara, wasu da dama na masa ganin mutum mai yawan shiga rigingimu da ƴan jarida da wasu jam'an jam'iyyar Republican. Kimar Trump ta yi ta raguwa a ƙuri'un auna ra'ayin masu kaɗa ƙuri'a, kuma ya fuskanci tirjiya kuko yana fuskantar tirjiya daga wasu ƴan Republican da dama saboda kalamansa masu cike da takaddama. Dan bindigar nan da ya kai hari a Orlando mai suna Umar Metan da farko ya bayyana kansa a matsayin mujahidi a wata wayar gaggawa da ya buga yayin da yake karkashe mutane wajen 49. Wasu ƴan sandan Kenya 5 sun mutu a wani harin da ake kyautata zaton ƴan bindigar Al-Shabab ne masu tsatsauran ra'ayi suka kai.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin, amma kafin tashi bari mu mika sakon taya murna ga daraktan gidan rediyon Alternative da ke da magara a jamhuriyar Nijar Malam Magaji Muktar da uwar gidansa Ramatu Amadu na murna samun karuwar ƴamace a ranar Alhamis Allah ya raya. Yanzu Amadu kuwa da kuwa anan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da taya ni gabatarwa da Chubahiro Jidone da injiniyan mu Zubairu. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.